sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litinin 14 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labarai.
A jiya Lahadi, shugaban kasar Amurka Joe Biden ya baiwa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky tabbacin goyon bayan Amurka kan batun kare yautin Ukraine da kuma kimar yankin kasar. Wasu sojojin kasar Mali guda biyu sun rasa rayukansu da safiyar jiya Lahadi a wani hari da aka kai sansanin su a arewacin kasar. Yan sandan Isra'ila sun fantsama da maraicen jiya Lahadi zuwa cikin unguwanni da ke kusa da birnin Kudus da ake zaman dardar domin shawo kan tazomar da ake yi.
To kana labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa ana zargin makiyaya da aikata ba daidai ba a jihar Edo ta kudancin Najeriya. To sai dai sarkin Fulani jihar ya ce,
a yanzu a Najeriya ko mahaukaci ne ya mutu za a ce Fulani ne sun ka kace shi. Sannan kuma ko wani kabila ne sun kai fada wani ya kace dawar za a ce Fulani ne ya kace shi.
Za kuma aji karce kasa da ake yi gabanin babban taron jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Sannan za a ji wani rahoto na musamman kan tasirin masarautun gargajiya da kuma kasa cike wasu mukamai na masarautu bayan rasuwar waɗanda ke kai. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfilu Hashin Gumal ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Da fatar an waye gari lafiya, ga cikakkun labaran tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Lahadi, shugaban kasar Amurka Joe Biden ya baiwa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky tabbacin goyon bayan Amurka kan batun kare yautin Ukraine da kuma kimar yankin kasar. A daidai lokacin da Amurka ke cewa barazanar mamayar Ukraine da Russia take yi na dada zama abin da ke iya yiwuwa a cikin ƴan kwanaki masu zuwa. Biden ya yi magana ne ta wayar tarho da shugaban na Ukraine daga Camp David inda yake hutun karshen mako a daidai lokacin da jami'an kasashen yamma suke ƙara nuna fargabansu kan yiwuwar shugaban na Russia Vladimir Putin zai kai hari ma wannan tsohuwar jamhuriyar da ta kasance cikin tarayyar Serbia a cikin ƴan kwanaki masu zuwa. A takardar sanarwar fadar White House ta ce Biden ya bayyana ƙarara wa shugaba Zelensky cewa Amurka za ta mayar da martani cikin gaggawa tare da kawayenta da kuma abokan hulɗarta ga duk wani zalunci da Russia za ta yi wa Ukraine. Wasu sojojin kasar Mali guda biyu sun rasa rayukansu da safiyar jiya Lahadi a wani hari da aka kai sansanin su a arewacin kasar wanda ake zargin masu tsatsauran ra'ayin addini da kaiwa kamar yadda sojojin suka sanar a kafafen sada zumunta. A ta bakin sojin, kungiyar ta'addanci masu dauke da makamai sun kai hari kan sansanin Niafunke da safiyar jiya Lahadi. Suna masu amfani da kalmar da aka saba amfani da ita wajen bayyana masu da'awar jihadin. Sanarwar ta kara da cewa an kashe mutane biyu a bangaren dakarun Mali da ake kira fama a takaice, yayin da kuma wasu biyar suka mutu daga masu kai farmakin. Mutuwar ita ce ta farko da sojojin Malin suka bada sanarwarta tun daga 5 ga watan jiya na Janairu, lokacin da aka bada rahoton cewa an kashe mutane 6 yayin da aka yi arangama tsakanin watan Nuwamba da na Disamban bara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sandan Isra'ila sun fantsama da maraicen jiya Lahadi zuwa cikin unguwannin da ke kusa da birnin Kudus da ake zaman dardar domin shawo kan tarzomar da ake yi a tsakanin wasu Yahudawa 'yan tsananin kishin kasa da Palestinawa mazauna wuraren. An yi yamutsin ne a garin Sheikh Jarrah mai fama da Koramniya, inda an rangamar da aka yi bara ta haddasa wani yakin kwana 11 a tsakanin Isra'ila da mayakan sa kan kungiyar Hamas a yankin zirin Gaza. Dandazon iyalan Palestinawa a garin na Sheikh Jarrah da sauran masu makwabtaka a gabashin birnin Kudus suna cikin hatsarin yiwuwar kungiyoyin Yahudawa 'yan kama wuri zauna za su tada su daga wurarensu, yayin da kuma tankiyar da ake yi a tsakanin sassan biyu take rikidewa zuwa tarzoma. A rangamar baya-bayan nan ta barke ne dai bayan da a ƙarshen mako aka kona gidan wani ɗan kama wuri zauna.
An jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Edo ta kudancin Najeriya, inda wani rikici ke neman kunno kai tsakanin manoma masu zargin makiyaya na tafkata asa da kuma makiyayan da ke zargin ana musu kazafi ne. Lamid Abakar Gareka.
Wasu manoma a jihar Edo da ke yankin Niger Delta sun koka kan wani hari da suka ce Fulani makiyaya sun kai musu a cikin gonakinsu a yankin Abaraka da ke jihar ta Edo. Haka kuma manoman sun yi zargin cewa ana cin zarafin matayensu. Kawo yanzu dai manoman na ci gaba da bayyana irin halin da suka shiga.
My name is Comrade Godwin Erahon. Headers brought in some young herdsmen, most of them bearing.
Sunana Comrade Goodwin yana cewa ne na fito ne daga yankin karamar hukumar Orion a jihar ta Edo, yankin da ya sha fama da tashi-tashin hankula musamman na Fulani makiyaya shekaru da dama. Kuma muna cikin wani mawuyacin hali a gonakinmu sakamakon hare-haren matasan Fulani musamman makiyaya a sassa daban-daban na jihar ta Edo, dauke da miyagun makamai da suka hada da AK-47 da dai sauransu. Suka ratsa cikin gonakinmu, suka lalata mana amfanin gona har ma da cin zarafin matayenmu. Akwai dai wata shaida ta wata karamar yarinya yar shekara 15 da aka ci zarafinta. Kuma mun rubuta zuwa ga gwamnatin jihar ta Edo da kuma hukumomin tsaro domin a kawo mana dauki. Shima wani da ke da suna Chima Okoro ya ce,
in my community Ologbonugbu we say make we go block them for a way, make you know the.
Yana cewa ne garin al'ummomin Olalobo wasu ɗan bindiga da bamu tantance ba, kuma muke zargin cewa mahara ne Fulani makiyaya sun kai hari a gonakinmu tare da lalata amfanin gona. Haka kuma Fulanin sun sha alwashin cewar duk wanda suka gani a gona to sai sun ga bayansa. Kuma kawo yanzu maza da mata ba wanda yake zuwa gona don gudun abinda ka iya biyowa baya. Waɗannan kashe-kashe dai da ake zargi Fulani makiyaya da suka share shekaru da dama a jihar ta Edo suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Kan haka ne na tuntube su domin jin martaninsu. Muhammad Sufal shi ne sarkin Fulanin jihar Edo.
A yanzu a Najeriya ko mahaukaci ne ya mutu za a ce Fulani ne sun ka kashe su, sannan kuma ko wani kabila ne sun kai fada wani ya kashe ɗan wani za a ce Fulani ne ya kashe su. To don shi yanzu ba Fulani sunansa ne ya yi kauri ko ina a duniya. Ko'ina muna shiga muna kiyo, kuma in za mu yi kiyo za mu zauna da community.
Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Edo ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce a tsaye take na ganin cewa an samu zaman lafiya a jihar ta Edo. SP Cotton Bello shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Edo.
Ba inda muka samu rashin rayuka, ba inda wani rasaransu. Complaint da muka samu wanda shi ne mutane suna shawon zuwa ci musu amfanin gona. Wurin zulun sai ce an sassare musu doya da suka noma sun tara cikin wani kafin su kawo zuwa gida. Sai Fulani makiyaya sun sassare musu wannan doya. Kuma ba mu je mun samu Fulani suna aikata wannan abun ba. Amma an sa ido an sa 'yan sandan farin kaya su ci gaba da aiki su tabbatar gano wannan abun haka ne.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Zai da Lamido ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Yan sanda a gabashin Pakistan sun faɗa jiya Lahadi cewa sun kama mutane masu yawa da ake zargi suna da alaka da kashe wani mutum mai taɓin hankali wanda aka zarga da ƙone littafin Alkur'ani mai tsarki. An yi kamen ne kwana guda bayan afkuwar kisan a gundumar Kanewal da ke cikin lardin Punjabi, inda 'yan sanda suka ce wani gungun mutane da suka fusata su wajen 300 suka gallaza wa mutumin da ake zargi da aikata sabo, inda suka rika jifarsa da duwatsu suna dukansa da rodi, daga bisani kuma suka rataye gawarsa a bishiya. 'Yan sandan sun ce wanda wannan abin ya wakana a kan shi shine Mushtaq Ahmad, dan shekaru 41, wanda aka bada rahoton cewa ya dage yana ta jaddada cewa bai aikata wannan laifin ba yayin da ake ta kai masa farmakin. Tsohon shugaban Afghanistan Hamid Karzai ya bi sahun shugabannin Taliban jiya Lahadi wajen yin kira ga Amurka da ta sake nazarin shawarar da ta yanke ta ba da izinin yin amfani da rabin kadarorin kasar dala biliyan 7 da aka rike a kasashen waje wanda aka ware domin iyalan waɗanda harin 11 ga watan Satumba shekarar 2001 ya ritsa da su. Al'ummar Afghanistan suna jin radadin da iyalai da abokan arziki waɗanda suka rasa rayukansu suke ji a sanadiyar bala'in na 11 ga watan Satumba. Muna jajanta musu a lafazin Karzai yayin wata ganawa da manema labarai. Duk da haka, Karzai ya ce mutanen Afghanistan su ne waɗanda suka fi rasa iyalansu, saboda haka rike kudaden ko kuma kama kudaden al'ummar Afghanistan din da wannan sunan to zalunci ne da rashin adalci ga al'ummar Afghanistan.
Da Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu ka muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda a yayin da ake shirye-shiryen babban taron jam'iyyar APC mai mulkin kasar aka shiga takaddama musamman kan mukamai. Daga Abuja ga Nasir Adamu Ilhikaya da cikakken rahoton.
Masana siyasa na kara nana ta sakamakon zaben shugabannin jam'iyyar ta gwamnati, shi zai nuna irin tasiri ko akasin haka da za ta yi a babban zaben 2023. Akasarin 'yan takarar tsoffin gwamnoni ne da duk suka yi wa'adi biyu kan mulki, inda akalla biyu daga cikinsu ma yanzu haka suna majalisar dattawa. Mafi karancin shekaru a takarar Muhammad Sa'idu Ezu ya ce duk waɗanda aka gwada a baya yana shagube ga tsohon gwamna Adams Oshimole ba su kai jam'iyyar gaci ba.
Rabon kai da manyan ba su yi haɗa juna ba shi ne matsalolin da aka samu. In ka duba kuma wancan da mai malabu ne ya zo an sa hannun shi, shi Adams Oshimole ana ta mai ƙazafi cewa ya yi wasu abubuwa na shi yana jin kai.
A to in ƙazafi ake masa ai kuma ya nuna ba shi da laifi kenan.
Eh to tun da ƙazafin ba wai an satin kwamiti ba, amma aka ce da je dakata ya bar jami'a kare a sake samun jituwa cikin jami'a.
Daya daga masu ruwa da tsakiya APC Ambassador Ali Barakat ya cicciki tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari da ke cikin 'yan takarar, yana mai cewa ba shi da sahihiyar rajistar jam'iyyar da rashin sabuntawa bayan shigowar gwamnan Zamfara Bello Matawalle daga PDP.
Wannan abu ya samu asali shigowar Matawallen Maradan zuwa jam'iyyar APC daga PDP bara kenan watan 4. Shi ya ki yin mubaya kuma iyayen gidansa Senator Yarima da su Mahmuda Shinkafi duk gaba suke da shi sun riga shi yin gwamna, sun riga shi sanin komai na Zamfara. Su sun yadda, sun yi biyayya, sun karbi wannan abun a matsayin kaddara kuma a matsayin yadda Allah ya ce ko danka ne zai zo ya zama yayi mulki kuma kai mishi biyayya.
Ambassador, ba za a yi mamakin ka ba ka ce irin tsohon gwamna Abdulaziz Yari ba shi da sahihin katin jam'iyyar APC.
Ba shi da shi, ai na ce maka abun katin jam'iyyar a watan 6 na bara wajen katin miliyan 2 aka tura, na duba na bincika listin babu sunan shi. To ni a matsayin ba dan jam'iyyar APC na dauke shi ba, kuma bai cancanta ma ya je filin Eagle Square dan neman takara ba.
Da yake martani shugaban APC na Zamfara a bangaren Yari, wato Ibrahim Birnin Magaji, ya bayyana ta rana da ya ce yarin ya yanki takardar rajistar da karfafa cewa hakan ba zai dakatar da aniyar yarin ba.
Wannan mai suna Ambassador Alim Barakat, wannan ni ina kallon shi a matsayin an turo shi ne. Na biyu shi ne Honorable Dr. Abdulaziz Yari Abubakar ya yi rajista ranar Asabar 13 ga watan Fabrairu shekara ta 2021 a runhon shi ta Malam Isa Mazaɓar Galadima karamar hukumar mulkin talatin mafara. To ban sani ba in shi Ambassador Alim Barakat a matsayin shi na shugaban jam'iyya ko shugaban riko na jam'iyya ya soke wannan register, to sai mu dauka cewa abin da yake fadi gaskiya ne.
Zuwa yanzu dai alamu a siyasance yana nuna shugabancin APC na arewa, yayin da tikitin takarar shugaban kasa ka iya zama a kudu. Nasiru da Mailikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru. To daga batutuwan siyasa kuma sai na masarautun gargajiya, waɗanda masu lura da al'umura ke ganin rashin sani ya sa al'umma ta kasa cin cikakken moriyar mukaman sannan kuma saboda wasu dalilai a wasu masarautun sai kaga an kasa cike wasu guraba bayan rasuwar waɗanda ke kai. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Tarihi ya nuna cewa a arewacin Najeriya don kafin zuwan Turawan mulkin mallaka akwai zaunannen tsarin shugabanci wanda mujahidan daular Usmaniya suka assasa, wanda sarakuna ke gudanar da ayyuka ga jama'a a fannoni daban-daban kamar magajin gari, magajin rafi da dai makamantansu. Bello Idris masanin tarihi ne a Najeriya.
Magajin gari saboda ainihin in ce gudunmuwa wadda shi dan jada ya basuwa a wajen kawa ita kanta daular Usmaniya da kuma wanzuwarta, ofishin magajin gari shi ke gudanar da ainihin birnin Sokoto. Wannan da tarihi haka abin ya nuna, ainihin shi ke kula da dukas ainihin sarauta ko kuma in ce gudanar da mulki na cikin birnin Sokoto.
Faduwar sarautar magajin gari ta ƙara adadin sarautu masu muhimmanci da suka fadi a ƙarƙashin daular Usmaniya kuma kawo yanzu ba a yi su ba.
Sunana Malami Waziri.
Tarihi ya nuna cewa Shehu Danfodo yayi sarakunan shi don a samu tsaro cikin al'umma. Yanzu amma babu alƙanar kalle tunda aka yi wannan ADC plan crash din, din yanzu ba na kaso kuma mai sarauta ce mai muhimmanci wadda Danfodo ya ba alƙanar kalle sambu.
Sarautar marafan Sokoto ita ma ta fadi shekara ta 2016 kuma har yanzu ba a yi ta ba, duk da yake a can baya wasu bayanai sun nuna cewa an samu tankiya sanadiyar neman sarautar tsakanin marigayi Inuwa Abdulkadir da kuma marigayi Hassan Ahmad Danbaba, abinda ake ganin ya kawo tsamin dangantaka a cikin masarautar Sokoto. Sai dai wasu na ganin cewa babu tabbas ga wannan batun, kamar yadda wakili a hukumar gudanarwa ta gidan tarihi da al'adu na Waziri Junaidu Comrade Bello N. Junaidu ya faɗa, musamman duba da rudani da rasuwar magajin gari ta zo wa jama'a da shi.
Ko yau jana'iza in ka zo haka irin abin da ya faru, mutane suna cikin rudani har shike ne mai babanmu mai tarihi sarkin musulmi. In ka diba kai ka san irin son da yake wannan ba Allah la ba karbi bane, duk wani imi da aka yi mutane ƙarya ci ba gaskiya bane.
Tarihi ya nuna cewa da marigayi Hassan Ahmad Danbaba shine na 14 ga jerin waɗanda suka rika wannan sarautar.
Shi Hassan jika ne ga Danjada wani mashuhurin mayaki ne wanda Muhammadu Bello ya nada a matsayin magajin gari na farko, sannan kuma ya gari wannan sarauta ta magajin gari daga kakannin shi, saboda kakan shi yayi, uban kakan shi yayi, uwan mahaifin shi magajin gari Alu yayi, sannan shi kuma yayi.
Kawo yanzu dai ba wanda a fili ya bayyana ra'ayin neman sarautar, amma aksarin jama'a na alakanta masarautar Gombe da kusanci ga sarautar. Duk da yake ba lalle ne hakan ta kasance ba, jama'a dai na ci gaba da kwarara jihar Sokoto don yin ta'aziyya, ciki har da wakilan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ƙarƙashin jagorancin ministan shari'a Abubakar Malami.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana juyayin wannan rashi, yana yi ma gwamnatin Sokoto da jama'ar Sokoto ta'aziyya.
Masana dai na ganin cewa da za a baiwa sarakuna dama a hukumance da za su iya bayar da gudunmawa wadda watakila za ta iya tasiri ga sauƙaƙa matsalolin da Najeriya ta jance kanta a ciki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraron barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin hukun waɗanda ke zargin an zalunce su. Za mu ɗaura ne kan batun zargin kisan gilla da 'yan banga suke wa sarki da wasu Fulani a ƙauyen Adugban Malam a jihar Niger. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki da Hashim.
Suka jawo a rai tarihu, yana ce musu me muka yi muku. Sai ɗaya ɗan banga ya sa gora ya fuɗe ya faɗi.
Su zo idan suna tuhuma na cewa wai ina da hannu a cikin kashe iyayensu da aka yi, to ni ina so shi ɗin ya zo ya yi alola, ni kuma yi alola. Mu rance da Alƙur'ani ya ce shi ya rance da Alƙur'ani ina da hannu tura 'yan banga zuwa kashe iyayensu, ni kuma in rance da Alƙur'ani cewa ban da hannu tura 'yan banga zuwa kashe iyayensu. kuma muna ƙauyen ƙaramar hukumar Mashegu a jihar Neja, inda bayan hari da ake zargin barayin daji da kabilar Fulani suka kai kam garin Mazakuka suka kashe mutane wajen 18 suna sallah a masallaci, har ma da sace wasu. Lamarin da yasa aka zargi an banga da kaddamar da kashe-kashen Fulanin ba tare tantance barawo ko mutumin kirki ba. Idan watakila mai sauraro na biye da mu, mun ji labari daga Abubakar Sa'idu a dogon malam cewa ƴan bangan da ake zargin shugaban ƙaramar hukumar Mashegu Alhassan Isa Mazakuka ne ba su umarni sun yi jiran mikiya a ƙauyensu. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga ci gaban abin da Abubakar Sa'idu a dogon malam ya shaida wannan fili.
Yi mana bayanin shin menene mahaifinka ya aikata? Ana zarginsa da cewa yana da hannu a ɓarayin daji ne waɗanda suka kai hari kan mutane masu sallah masallaci a nan Mazakuka.
Wallahi ranka da wannan babu wannan zargin ko mun tsana zarrace. Saboda mu sun san mu sun san iyayen mahaifina, ma'ana kakana kenan wanda ya zai kafa gari a dogon malam, ba mu da wata sana'a daga karatu sai noma shine sana'armu. Kuma bayan mahaifin su ya rasu, mai sudan ya naɗa shi a matsayin sarkin gari tunda su suka kafa garin.
Yawwa Abubakar, wannan ya nuna su ƴan banga na wannan yankin na ƙaramar hukumar Mashegu suna kashe duk wani Bafulatani da suka gani sun ɗauka cewa ɗan ta'adda ne, ɓarawo ne kenan?
A'a, suna kashe ba sun ɗauka ɗan ta'adda ba ne. Su sun san mu ba ɗan ta'adda muke ba, sun fi kowa sani. Saboda daga cikinsu akwai waɗanda suka zauna gidajenmu suka yi karatu Alƙur'ani har suka ɗauki. Sun san mu ba ƴan ta'adda ba ne, kuma duk sai Bafulatanin da ke zaune ƙarƙashi wanda suka kashe yanzu sun san ba ƴan ta'adda ba ne. Abinda suka yi amfani da shi kawai saboda waɗanda suka zo ɓarayin da suka zo suka kashe musu mutane Fulani ne. Shi yasa suka ce bari su yi ramuwan gayya akan duk wani Bafulatani.
Yawwa, wato ma'ana ya nuna waɗannan ɓarayi na daji da yake Fulani ne su suke jawo sauran ƴan uwansu waɗanda ba mutanen kirki da suke zaune a ƙauyuka da birane laifin da yake sa har a zuwa kashe su kenan.
Wannan shi ne gaskiyar magana. Duk abin da aka yi idan ka cimma ɓarayi na daji ba a cewa babu wani yare, amma cikin kashi 10 za ka cimma kashi 7 duka Fulani ne. Kuma sannan tun da aka fara bandis a ƙarƙashin Mashegu local government a garinmu babu Bahaushe guda ko Balufe guda da suka sata. Amma farko wanda suka fara yin kidnapping ɗan uwanmu ne Bafulatani suka sace shi, sai da muka biya miliyan 2 aka sako shi. Mu Fulani ma mu muka fi wahala a wajen kai, mu suke sacewa, mu suke biyan kuɗin fansa, mu suke sace mashanu ɗan uwanmu. Amma yanzu ga shi sun je sun farma nufawa na Mazakuka, sun zo sun cire haushinsu a kanmu, mu da muka wahala a hannun ɗan uwanmu Fulani ɓarayi ba su kalli wannan ba, sai suka yi ramuwan gayya a kanmu.
Wato matsalar nan tana neman ta juye ta koma ƙabilanci kenan?
Wannan shi ne ma gaskiyar magana abin da ke faruwa. Saboda abin da ya faru yau, na gaya maka sun yi Monday yau Laraba da safe sun shiga garinmu ƙarfe 11:30 na rana. Su ɗan bangan suka je suka kama Fulani guda 4 da suka kama su suka fara bugunsu. Shi wanda ake cewa Abdul Karim ɗan uwan shi ciyaman na kansul ne, shi ne kumandan ɗan bangan. Ya zo ya cimma shi Bafulatani guda ana kiran shi Alhaji Marke, ya ce ma ɗan bangan nan su sake shi, wannan shi ne aikin mota tare, direba ne ɗan uwan shi ba da shi ba. Su mufawan ɗan uwan suke cewa to me amfanin aikin da kuka sa mu, mu kama Bahillaci ka ce mu rabu da shi, me amfani a kama Bahillaci a bashi da rai? Ya ce ku dai sake shi, ya ce ku sake shi. Aka saki Alhaji Marke da shi da ƙanin shi Shagari har sun fara bugunsu sun ba shi kaji. Sai suka je suka kama ɗan uwanmu har wa yau guda 2 ana kiran shi Ali Fettel da Abdu Wakili. Su sun je sun kashe su. Yanzu nan bayan sallar magriban ga aka kira mu aka ce an je an ga gawatin su wajen gari. Za su halbe su cikin gari, shi Abdul Karim din yake kar ku yi muna halbe cikin gari. Ku fita da su waje can ku kashe. Wannan shi ne gaskiyar magana abinda muka tabbatar zuwa yanzu nan.
Idan muka leka ɗayan ɓangaren kuma, shugaban ƙaramar hukumar da ake zargin da hannunsa mutanen masu sanye da kayan ƴan banga suka aikata wannan ta'asa, Alhassan Isa Mazakuka, ya nisanta kansa da su tare da shan alwashin duk wanda aka kama da laifi, doka za ta hau kansa.
Na sa jami'an tsaro ma a bincika saboda
idan aka ce mutum yayi laifi ba za ka yanka hukunci cewa bai ba. Na sa jami'an tsaro na ciki da na waje su bincika idan ma akwai dan banga da yi wannan aika aikan to na shi a kama shi. Hukunci kuma za ta hau kan shi. Duk dan banga da ya je yi wannan aika aika ni dai ban ce ai ba. Idan ko mutum ya je sa kan shi yi wannan aika aikan to hukuma ta yake da shi.
To amma kawai yanzu babu wani dan banga da ake zargi ko aka kama.
Har gobe Hajibi ban ji wani dan banga da ake zargi ko aka kama ba har gobe ba. Dai kawo mini cewa ana zargi wani kaza wani kaza wani kaza ba har gobe.
To yanzu wani hali ake ciki musamman a dogon mallam din nan mutane na ci gaba da tserewa saboda rashin kwanciyar hankali. A matsayinka na shugaba a wannan karamar hukuma me kake yi na dakatar da wannan abu?
A dogon mallam ba su cikin masu gudu insha Allah a yanzu nan tunda ran nan na sa yan sanda sojoji civil defense su je su yi kwanaki a wurin in ci gaba da kula da su kuma ana yi.
To su masu zargin nan naka menene sakonka a wurin su?
Sako na auren su shine nake ga mutuwa su bar jite-jite su bar kuma zargi-zargi. Su musulmi ne, ni musulmi ne. Idan za ta kai mu inda ba su so za ta kai mu saboda shari'a da musulmi ba mai wuya bane. Su zo idan suna tuhuma na cewa wai ina da hannu a ciki kashe iyayensu da aka yi to ni ina son shi din ya zo yayi alola, ni kuma yi alola. Mu rance da alkur'ani ya ce shi ya rance da alkur'ani ina da hannu tura yan banga zuwa kashe iyayen shi, ni kuma in rance da alkur'ani cewa ban da hannu tura yan banga zuwa kashe iyayen shi, nan ne Allah a ba mu kwana bako a gani wanda alkur'ani zai yake da shi.
Amma tsama bayan koshi wannan mutum na mashego wato na adogon mallam akwai korafe-korafe musamman game da yan banga a yankin mashego din nan, kana da masaniya wannan korafe-korafe?
To gaskiya korafe-korafe akan yan banga mashego in ba dai karon gada ya tazo ba babu wanda ya taba kawo mini cewa yan bangan na haga abin da suke bai da kyau. Saboda ni mai gaggawa doka mataki ne, yan mashego sun sani, mutane da nake wakilta sun sani, sun san irin mutum da nake, sun san kuma irin mataki da nake doka akan tsaro. Saboda haka sun san bani wasa da tsaro. Duk abin da aka kawo mini na rashin gaskiya wallahi tilla ban goye bayan rashin gaskiya. Banda kabilanci, banda wani abu, inda ina da kabilanci an ba zan zabe ni ba. To an zabe ni wani kabilanci zai yi? Da yau an zabe ka ka zama shugaba duk kowa naka ne. Kuma duk wanda ya kawo mini magana ko ba haushe ne ko ba hilace ne ko ba nufe ko menene nikan joji din shi da according to gaskiyan shi. Idan kuma magana ta jawar hukuma ko da ciki guda muka fito da kai in kana da laifi wallahi nika ce ku yi dealing da shi. Idan kuka yi dealing da shi gobe ba zai aikata wannan laifin ba. Shiri na tsaro ba na faɗa shi a duniya aji, amma in Allah ya so ya yarda muna shiri kuma muna ta'addua.
Bayan sauraron matsayin Alhassan Isa Mazakuka, filin ciki da gaskiya ya ji daga ɓangaren gwamnatin jiha ta bakin sakataren gwamnati Ahmed Ibrahim. Sai ku biyo mu sabon shirinmu na mako mai zuwa domin jin ci gaban shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda ji muryoyinsu musamman ma Nasara da Melin Kaya da Nasiru ba tsare da suka taimaka, harshen ya zo gare ku, ni Sarki Alhashin Umar daga nan birnin Washington DC cewa mu kasance lafiya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
A jiya Lahadi, shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya baiwa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky tabbacin goyon bayan Amurka kan batun kare yaucin Ukraine da kuma kimar yankin ƙasar a daidai lokacin da Amurka ke cewa barazanar mamayar Ukraine da Russia take yi na daɗa zama abin da ke iya yiwuwa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Wasu sojojin kasar Mali guda biyu sun rasa rayukansu da safiyar jiya Lahadi a wani hari da aka kai sansaninsu a arewacin kasar wanda ake zargin masu tsatsauran ra'ayin addini da kaiwa kamar yadda sojojin suka sanar a kafafen sada zumunta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da Salamon Abu da ya hada, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalamu.